بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجهرون لا تجهروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa wannan masallaci masallacin juma'a da professor Egwandu inda muke karatun tafsirin alqur'ani mai girma a kowane yini cikin kumata ramadan yau litinin haka ne goma ga watan ramadan shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratu safat jiya mun tsaya aya ta 146 yau zamu tashi ta 147 wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun amma kuma karanta mana wa inna yunus lamin al-mursalin
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa inna yunus lamin al-mursalin إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين
طيب وانا قصة النبي يونس عليه السلام ودى إتا مكتايا أكان تجيا كما إتا تي قصة تكارشي أتكين كسو شند ألا يكاومنا أتكين وانا سورة mun karanta kissa annabi Nuhu mun karanta ta annabi Ibrahim mun karanta Isma'il Isa mun karanta annabi Musa da Harun mun karanta annabi Ilyas sannan muka karanta annabi Yunus wannan sune annabawan da Allah ya ba mu labarin su kuma a kowane cikin su sai mu ga kyakkyawan karshe yana kasancewa ga annabin sabanin mutanen shi da suka karyata shi ajiya a cikin kissa annabi Yunus mun karanta cewa annahu ko annabi Yunus manzo ne manzon Allah ne ya je ya kira mutane ne zuwa ga Allah basu ansa ba sai ya tafi ba da izinin Allah ba sai ya tafi yayi fushi ya tafi aka shiga cikin jirgin ruwa ya shiga cikin jirgin ruwa da jama'a jirgin ruwa ya fara tangal tangal aka nemi ayi koyi akoyi a ta fada gare shi har so uku sannan ya yadda na uku jama'a suka yadda aka sa shi cikin ruwa da aka jefa shi cikin ruwa sai Allah ya sa kifi ya haɗe annabi Yunus alaihi salam akwai wasu riwayoyi da ke cewa wani kifi ya koma haɗe wannan kifin sai kasance yana cikin tsananin ifin bulimat kenan cikin tsananin duhu ya kira Allah Allah ya tabbatar mana don a da can yana kiran shi tunda yana waje don shi Allah ya fitar da shi ya fitar da shi a yanzu a cikin abin da mun faɗi ba jiya shine wannan yana halatta yin ƙuri'a ga abin da ake jayayya idan da wani da wani ana jayayya abu kaza to yana halatta a yi ƙuri'a sai a ɗoki wanda ƙuri'a ta faɗa ma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai tafiya da matan shi yakan yi ƙuri'a wadda ƙuri'a ta tafito sai a tafi da ita. Naka ƙuri'a hanya ce wadda shari'a ta yadda da ita wajen walwale matsaloli, wajen walwale jayayya. Abu guda ne, dole sai wannan ko wannan. Don haka wannan bai saki ba, wannan bai saki ba, sai a ce ai ƙuri'a, an yi ƙuri'a duk wanda ya faɗa sai a ce ya ɗauki wannan rabo. Sannan cikin wannan ƙissar ta Annabi Yunus akwai irtikabu akhaffu dharrayni, wanda yake wannan abu ne sananne a dukkan shari'o'i, ba abu ne wanda yake ɓanta daga wannan shari'a. Yanzu ga Annabi Yunus da shi da mutane da yawa cikin jirgin ruwa zai nutse, da ya nutse a yi hasara kowa da kowa. Kaga na farko sai a yi ƙuri'a, ka a ce an ɗauki wani kawai akan zalunci, wanda ƙuri'a ta faɗa ma to a irin waɗannan abubuwa ake ƙuri'a, sai a jefa shi. Na biyu, a yadda a jefa mutum ɗaya ya fi jirgin ya nutse da kowa da kowa. Wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci da ya kamata mu fahimta. Idan mun fahimce shi, lamura da yawa za su yi sauƙi. Ba ko da yaushe ba ne ake samun abin da shi a daidai a tafi, a'a. Wani lokaci za a diba a ga menene maslaha, sai an yi ɓanna, sannan aka kaiwa ga abin da yake shi a daidai. Don haka yanzu sai an yi ɓanna, mu ya ɓanna ta ɗauki ɗaya daga cikin wanda a cikin jirgin ruwan nan, an jefa shi cikin jirgin ruwa, ko kifi ya canye shi, ko ya nutse, ko ya halaka. Don me? Domin jirgin sai ya samu balance, sai ya kasance sauran mutanen ba su tsira ba. Haka lamarin yake, kuma wannan ƙa'ida ta shari'a ce, haka ake tafiyar da ita. Akan wannan ƙa'ida ta shari'a ake yin boko a Najeriya, a boko akwai haɗuwar maza da mata, a boko akwai karanta abinda ba daidai ba ne, amma an ce musulmi kai ya yi. To ba za a samar da likita musulmi ba, ba za a samar da ɗan sanda musulmi ba, ba za a samar da soja musulmi ba, ba za a samar da kwastam musulmi ba, ba za a samar da jami'an gwamnati musulmi ba. Ɓannar da za ta auku ga musulmi ta rashin samun wannan ta fi yawa bisa ga ɓannar da ake wajen boko. Ina fatan mun fahimta ko? To duk wani abu da ya zo, wannan ƙa'ida ce irtikabu akhaffu dharrayni, irtikabu akhaffu dharrayni wajibun shar'i. Hawan darar cuta wadda ta fi zama ɗan ƙarama, to wajibi ne na shari'a domin a kuɓuta daga cuta wadda take babba. A cikin suratul kahfi Allah ya bamu labarin Annabi Musa da Khidr da suka zo, ya sa aka sare jirgin ƙasa domin akwai wani sarki ya akhudhu kulla safinatin ghasba, zai zo duk jirgin ƙasa da ya gani mai kyawu zai anshe shi. To da anshe jirgin ƙasa, gara ka hudi naka ya ce wannan ya lalace ba an sata yi. Kaga an baka da jirgin ƙasa wanda yake hudadde, ya fi a ɓaci jirgin ƙasa ya kasance baka da shi gaba ɗaya. Don haka jirgin ruwa, da ɓaci jirgin ruwa gaba ɗaya, gara an ɓaci wanda yake, gara an ban maka abinka amma yana da aibu, yana da makalan, yana da miki. Don haka dai wannan ƙa'ida ce babba, malamai sun ɗauko ta cikin wannan kissa Annabi Yunus alaihi salam. Ga ya an yi ƙuri'a, an yadda a jefa mutum guda cikin ruwa, kuma jefa mutum guda cikin ruwa ya fi jirgin ya nutse gaba ɗaya. Sannan cikin wannan abin da muka koya cikin wannan kissa ta Annabi Yunus shine cewa mutum yana tafiya ne bisa ga abin da Allah ya tsaitsai da shi, ba a amfani da hankali wajen addini. Yanzu Allah tabaraka wa ta'ala ya kama Annabi Yunus da cewa sai an jefa cikin kifi, domin ya tashi Allah bai ce ya tashi ba, ya tafi Allah bai ce ya tafi ba. Don haka mutane suna tsayawa inda Allah ya tsaya da su, bai cewa na kira su zuwa ga Allah ba su yi ba, don haka na yi fushi na tafi. Sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kama shi, sai Allah ya sa cikin kifi, domin ba Allah ya ce ya tafi ba. Don haka mu dinga tsayawa. Sannan kuma waɗannan mutane ashe Allah yana nufin shari'a da su. Don haka sai Allah ya ce bayan ya fito, Allah ya fi san mai yaqin, ya fi san mai yakuwa. Domin me? Domin ya ɗibi ganyenta ya rufe jiki nai. Ya fito tsirara cikin kifi, sai ya ɗibi ganyenta sai ya rufe jiki nai, sannan ya ɗibe ta ya yi abinci da ita da magani. Sai Allah ya ce wa arsalnahu ila mi'ati alfin, sai muka aika shi zuwa ga mutum 100,000, aw yazidun, ko kuma abin da ya fi mutum 100,000. Ya zo ga wasu riwayu cewa 120,000, 130,000 daga magabata kamar Abdullahi bin Abbas da wasansu. Baka aka aika shi cikin alƙarya wadda take wani mutum 100,000. Wasu malamai sun ce wata alƙarya ce daban ba waccan ba, waccan sun yi imani. Wasu malamai suka ce ita dai ce da ya koma, ko da ya koma ita su sun yi imani, saboda kafin ya tafi abin da ya yi musu alƙawalin azaba cikin kwana 3 in ba su imani da shi ba, ya san Allah zai karɓa mai sai ya tafi. Jin tsoron azaba sai sa suka yi imani. Sai sa suka yi imani, da suka yi imani ko da Annabi Yunus da dawo sun yi imani, sai kasance duk jama'ar da aika shi inda suke sun yi imani. Sai Allah ce fa amanu bihi, sai suka yi imani da shi mutane annabi Yunus famatta'nahum ila hin sai muka jiyar da su da'i zuwa wani lokaci halakar da su da muka alƙawarin zamu yi sai muka dage musu halaka ya kasance imanin su da annabi Yunus ya sa Allah ya dake musu halaka kuma kafin wannan al'umma kafin al'umma annabi Yunus ba ta kota al'ummar da aka ce za a saukar mu halaka ba sannan aka dakatar da saukar da halakar sai su sune na farko falawla kana min al-quruni
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا kafin mutane annabi Yunus ba a taba samun wata alƙarya da ta yi imani ya amfane ta ba sai alƙaryar annabi Yunus lamma amanu kashafna anhum azabal khizi fil hayatid dunya muka doke musu azabar kaskasci a nan rayuwar duniya ta cewa halakar da su gaba daya wa mata'anahum ilahi muka jadda su dadi zuwa wani dan lokaci saboda haka mutane annabi Yunus su suka samu wannan na cewa ayi alƙawarin za a azabtar da su aka dauki azabar shine fa amanu suka yi imani fa matta'nahum ila khair muka jadda su daki zuwa dan lokaci zuwa nan isso sha annabawa sun kare cikin wannan sura dama mun ce taka su kashi uku kashi na farko yana nuna girman Allah da girman halittun shi na abin da ya halitta wanda shike nuna girma ne na mala'iku da aljannu da sama da ƙasa da abin da tsakanin sama da ƙasa da halittun shi daban-daban na taurari da yadda yasa ake jifar mala'iku aljannu da su ne sun tafi sama sai sashe na biyu na surar sai ya ba mu muhawara tsakanin manzanni da kafirai manzannin da aka aiko da waɗanda mutanen da aka aiko zuwa manzanni da yadda suka yi ta muhawara kuma ƙarshen lamari Allah ya ba da nasara ga manzanni sai sashi na uku na surar da za mu fara yanzu shi yake magana game da tsarkake Allah daga naƙa'isu daga abubuwan da aka jingina ma Allah waɗanda ba su cancanci Allah ba watan surar dukkanin ta tauhidi take karanta suwa da usulubi daban-daban to haka sai Allah ya ce fastaftihim
ali rabbikal banatu wa lahumul banun am khalaqnal malaikata inathan wa hum shahidun
Allah ya ce fastaftihim ka neme su fatawa mutanen makka ka tambaye su ka ce ali rabbikal banatu yanzu ubangijin ka shi adda ƴaƴa mata walahumul banuna su kuma su adda ƴaƴa maza abinda suka ce mala'iku mata ne kuma ƴaƴan Allah ne to su inda suke suna fifita ƴaƴa maza akan ƴaƴa mata don haka suna ganin cewa haihuwa ƴaƴa mata na kasa ne kuma sun yadda Allah ya halicce su Allah ya halicci mutane Allah ya halicci sama da kasa shine Allah ya ce a tambaye su shin shi Allah ya zaɓa maka ne ƴaƴa mata su ya ba su ƴaƴa maza am khalaqnal mala'ikata inathan ko kuma mun halicci mala'iku a matsayin ƴaƴa mata ne wa hum shahiduna alhali suna gani gaba gare su aka yi halitta bare su san mala'iku mata ne su gaban su aka halicci mala'iku a matsayin ƴaƴa mata kuma su kasance mata ne kuma ƴaƴa mata na Allah ne wannan ba gaskiya bane sai Allah ya ce me ala innahum min ifkihim la yaqulun
ala innahum min ifkihim la yaqulun walada Allah wa innahum lakadhibun اصطفى البنات على البنين
هذا يا ماتا اكن يا مزا الله يكي الله يا زبي يا ماتا اكن يا مزا بنشنكو العقيدهكو اتنانينكو يا مزا سنفي يا ماتا شنو اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف tahkumun mike damun kujaya kuce wannan dan yin hukunci kuce ga abin da yafi amma kuma Allah shi ga abin da ya doka Allah ya dauki abin da ke da tawaya ala innahum min ifkihim la yaquluna walada Allah wa innahum lakathibun asqafa albanati ala albanina ma lakum kayfa tahkumun afala tadhakkarun, shi yanzu ba za ku tuna ba, afa asfaqukum rabbukum bil banina wattakhadha min al malaikati inatha, yanzu Allah ya zaban muku ku ƴaƴa maza, ya zaban mu kai ne ƴaƴa mata. Asali Allah baya buƙatar ƴaƴa, Allah baya buƙatar haihuwa, to bane a ce ya buƙaci ƴaƴa mata, Allah bai buƙaci haihuwa ba. Ku da ka tabbace da tawaya kuka buƙata a ce kun haihu, don shi kuke buƙatar ƴaƴa maza domin su taimaka muku. Asali tunanin haihuwa tunani ne na ƙasa da tawaya, mutum yana son ya haihu domin in ya tsufa ya fala tadhakkarum, shin yanzu ba za ku yi tunani ku gane wannan ba daidai ba ne. Am lakum sultanun mubin,
am lakum sultanun mubin, fa'tu bi kitabikum in kuntum
sadiqin, zo da hujja, duk wanda ya da hujja to aka yi karanta daga littafi, in kuntum sadiqin, in dai da gaske kuke, to ku zo da littafi da hujja ku a rubuce, ku ce littafin da aka saukar kafin ka ne na wanda suka gabata na annabawan da suka wuce, suka gaya mana cewa Allah yana da ƴaƴa, kuma Allah yana haihuwa, kuma Allah ƴaƴa mata gare shi, to in ba ku da ita to wannan ƙarya ne. Wa innahum lakadibuna, ya tabbata cewa mutanen Makka ƙarya suke. Sai Allah ya ce waja'alu bainahu,
waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba wa laqad 'alimatil jinnatu innahum lamuhdharun, subhanallahi 'amma yasifun illa ibadallahil mukhlasin.
Allah ya ce waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba, sun sanya tsakanin shi da jinna sune mala'iku. Ana ce musu jinna don koyi suke ba a ganin su, aljannu shi ma don shi ake ce musu, duk abin da ya hada jimun da nunun ina nuna abin da abu koye, don shi ake cewa jani dan jariri ina cikin cikin mahaifiya ce in ba a gani nayi, a ce aljanna ko dai waccan aljanna da mun gani ba, ko kuma fadama wadda aka rufe da bishiyoyi da ba a gani abin da a cikin ta, a ce aljin aljani domin ba a ganin shi, duk abin da ya hada da jinun da jimun da nunun ina nufin abin da ba a gani. Shine Allah ya ce waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba, su mutanen Makka sun sanya nasaba tsakanin Allah da mala'iku. Wala qad alimatil jinnatu, haqiqa su mala'iku sun sani, innahum lamuhdharuna, su wadancan da suka yi wannan kirkirin ƙarya za a sa su cikin wutar jahannama. Wannan shine fassara mafi girma wadda malamai suka yi. Akwai wata fassara ta biyu, waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba, su mutanen Makka sun sanya nasaba tsakanin Allah da aljannu, cewa suka yi wasu ne cikin aljannu, sai kasance Allah tabaraka wa ta'ala amma ya kulona, cewa ya kaure su sai aka samu da mala'iku, haka mala'iku iyayen Allah ne, su iyayensu mala'iku aljannu iyayensu. Sai Allah ya ce waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba, mutanen Makka sun sanya nasaba dangantaka tsakanin Allah da aljannu. Wala qad alimatil jinnatu, su aljannu da suka yi ta wurin kai sun sani, innahum lamuhbarun, cewa su za a cizgo da su cikin wutar jahannama. A wannan fassara ta biyu sai lamirin innahum ya koma ga lamirin hum ya koma ga su aljannu, amma dai wanda ta fi tabbata kuma haƙiƙa su mala'iku sun sani, innahum lamuhbarun, su waɗancan mutanen da suka yi wannan ƙirƙirin ƙarya cewa za a sawo su cikin wutar jahannama, za a halitto da su cikin wuta. Sai Allah ce subhanallahi amma yasifun, tsarki ya tabbatar ma Allah da duk abin da suke siffanta shi, wannan siffofin da suka yi mai na cewa ya haihu ƴaƴa ne ƴaƴa ko ƴaƴa maza ko ƴaƴa mata, duk Allah baya buƙatar su. Allah ya tsayu da kanshi, Allah ya wadatu da kanshi, don haka ma antum alaihi bifatinina, wannan abin da ka zo da shi bai sai fitinatar da mutane ba, illa man huwa salil jahim, sai wanda shi da ma an yi shi domin ya shiga wutar jahannama, shi ɗaya zai bin ku sai kasance kullum muyassaru lima khuliqa lahu, kuwa ya ji sauƙin abin da aka halitta mai, sai kasance abin da bai sai kama hankali ba, abin da bai sai kama tunani ba, ya sa wani ya yarda da shi ya wani. Sai Allah ya biyo ga mala'iku su ga abin da suka faɗi, kuma su ba shi suke cewa
malaikun
su abin da su suke faɗi ba suka yayin Allah ba kuma inna illa lahu maqamun ma'lum cikin mu babu wani face yana da wani matsayi sananne kowanne mu ya tsaya inda Allah ya aje shi wasu mala'iku suna sama ta farko wasu suna sama ta biyu wasu suna sama ta uku wanda an sama ta farko ba su wucewa zuwa sama ta biyu wanda an sama ta biyu ba su sauka zuwa sama ta farko shine wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum babu wani cikin mu sai yana da wani matsaya sananna wanda nan aka ce ya tsaya hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yace aqatis samau wa hukalaha anta ubba sama ta cika ta batse kuma ya cincinta ta cika ta batse saboda me sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce laisa fiha mawdu'u qadami babu inda aka iya za kafa illa alaihi malakun raji'un aw sajidun ba ce akwai mala'ika yana rukuki ko sujuda zaka nan an ka tsaitsai kamar yadda muka faɗi farkon sura mala'iku sama suke aljannu kasa suke zaka kowanne mala'iki inda yake sama ba yawo suke ba a sarari kamar yadda ɗan adam ya tashi da wannan unguwa ya koma wannan unguwa kamar yadda tsuntsaye a sararin sama su yi nan kamar yadda aljannu su kai su kawo a'a wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum babu ɗaya daga cikin mufaci yana da wani bagire wanda aka sani nan aka ce in mala'ika jibril zai neman wani ya san inda wani yake zai ce wani yana sama ta uku wane cikin mala'iku yana sama ta biyu wane shi an ka wakala da ɗiban rai wane shi an ka wakala da busa ƙaho wane shi an ka wakala da saukar da ruwa wane shi an ka wakala da rubuta aikin bayi wane shi an ka wakala da tambayar kabari wane shi an ka wakala da tsaron aljanna wane shi an ka wakala da tsaron wuta shine wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum babu ɗaya daga cikin mufaci yana da bagire sananne inda aka aje shi bai wuce nan sai mala'iku suka ci gaba da cewa wa inna lanahnu safu mu ne fa masu yin sahu sahu din nan fa inda aka aje mu nan muke yin sahu sahu asar sun zo cewa a da sabon manzo Allah sai san da ba a daidaita sahu sai da aka saukar da wannan aya kamar yadda ya zo daga Ibn Jurayj daga Walid bin Abdullah bin Abi Mughith yace kanu la yasufuna fi salati sun kasance sahabbai ba su yin sahu sahu a sallah hatta nazalat har sai da wannan aya ta sauka wa inna lanahnu safun haqiqa mu ne masu yin sahu da aka tabbatar da mala'iku suka ce suke yin sahu fa safu sai mutane su ma suka dinga yin sahu kamar yadda mala'iku suke yin sahu kamar karanta a baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fuddilna 'ala an-nasi bi thalathin an fifita mu akan mutane da abubuwa guda uku cikin su ju'ila sufufuna ka sufufil mala'ika an sanya sahunmu kamar sahun mala'iku haka ne sayyidina umar radiyallahu anhu yakan karanta wannan ayar idan aka tashi ba da sallah kamar yadda yazo daga abu nabara yazo cikin ibnu hibban ya ruwaito shi da wasunsu cewa an tashi sallah sayyidina umar radiyallahu anhu yace kana umar idza uqimatis salatu sayyidina umar ya kasance idan aka yi iqamat sallah istiqbala an-nas biwajhihi sai ya fuskanci mutane da fuska ta yin makala sai ya ce aqimu sufufakum ku daidaita sahunku wastawu ku daidaita qiyaman kuna tsaye yuridullahu bikum hudan hudal mala'ika Allah yana son ya shiryar da ku kamar yadda mala'iku suka shirya suka ce in ma yaqulu sanna sai umar ya ce radiyallahu anhu wa inna lanahnu safun mala'iku suna cewa lalle mu kai sahu gaban ubangijinku ta'akhkhara ya fulan sayyidina umar ya tsokoki sai kasance cikin abin da ke kawo sabani a cikin unguwa a cikin al'umma shine rashin daidaita sahu sai ya sa sai kaga wani yayi malafi sai kasance an kawo sabani cikin al'umma amma daidaita sahu wajibi ne daidaita sahu kuma yana kawo daidaituwa tsakanin al'umma kuma koyi ne da mala'iku haka suka ce wa inna lanahnu safun mu ne ke yin sahu sahu wa inna lanahnu almusabbihuna muke yin tasbihi muke tsarkake Allah duk inda muke mala'iku tasbihi suke tsarkake Allah suke wasu su sujuda suke yi wasu su ruku'i suke yi la ya'suna Allah ma amarahum bas taba ma Allah ga duk abin da ya umurce su watan Allah ya kawo wannan domin ya nuna su mala'iku sun mika wuya ba irin ku suke mutanen Makka da ke da kangara ba har kangarar ku ta wuce ku laka zuwa gare su ku ce ƴaƴan Allah ne ku ce mata ne wannan gabatin ku aka ji su gabatin su su cewa suke mu ne waɗanda muka mika wuya ga Allah mu muka yi sahu sahu ga Allah mu ko da yaushe aikin mu shine tsarkake Allah shine wa inna lanahnu safuna wa inna lanahnu musabbihuna malamai suka ce cikin nan ma akwai abin da ke nuna girman Allah surar gaba ɗaya tana nuna girman Allah ne, na tawhid nuna girman Allah. Ga mala'iku sun yi sahu-sahu, kuma sun ce mu iyakanmu mu yi sahu-sahu, mu iyakanmu mu yi tasbihi, mu kowa ne mu bai wucewa daga inda aka ajiye shi. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum, kowa inda aka tsaitsaya yake tsayawa. Yanzu su mutanen Makka su suna ganin girman mala'iku ne, don suke nasarta su ga cewa ‘ya’yan Allah ne. Duk abin da ake nasartawa ga Allah ana ganin girma ne. Don shi ko na sare da ke cewa Annabi Isa ɗan Allah ne, girmama shi suke yi. Suma mutanen Makka ganin girman mala’iku suke yi. To sai Allah ya ce a gaya musu gaya da mala’iku suke ƙanƙantar da kai ga Allah. Su cewa suka yi inda aka aje mu ba mu ɗagawa nan. Cewa suka yi mu sahu-sahu muke. Cewa suka yi mu tasbihi kawai muke wa Allah. Mu ba mu isa mu yi ba sai abin da aka samu. To nuna ma mutanen Makka haka, to yana ƙara nuna musu girman Allah. Allah ya wuce da kuke tunani na yi. Kun ɗaga mala’iku da yawa in kuce musu ‘ya’yan Allah ne, kun yi kusa-kusa da Allah, kuna nuna cewa Allah waje alu bainahu wa bainal jinnati nasaba, kun sanya wani nasaba tsakanin Allah da mala’iku. To ba haka ba ne. Mala’iku bayi ne waɗanda ba su iya wuce inda aka ce su tsaya. Mala’iku bayi ne masu yin sahu-sahu. Mala’iku bayi ne masu tasbihi ga Allah. Sai Allah ya ci gaba da cewa mai, wa in kanu la yaqulun,
wa in kanu la yaqulun law anna 'indana dhikran min al-awwalin lakunna 'ibadallahi al-mukhlasin
fakafaru bihi
fasawfa ya'lamun.
Sai Allah ya ce wa in kanu la yaquluna, duk da mutanen Makka sun kasance suna cewa, wata mutanen Makka kafin a aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam suna makwabtaka da mutanen Madina, suna jin cewa mutanen Madina suna da littafi, suna jin cewa mutanen Madina an aiko musu manzo, suna jin cewa mutanen Madina suna da wani aji, suna da wani girma fiye da su mutanen Makka. Sai suka dinga cewa wa in kanu la yaqulun, duk da waɗannan mutanen Makka masu wannan kangara suna nasarta ma Allah iya, suna ƙin biyan manzo, sun kasance suna cewa law anna 'indana dhikran min al-awwalina, da muna da ambato irin na wanda aka ɗauki sama mutanen farko, irin abin nan da mutanen Madina ke karantawa suna cewa littafi ne daga Allah, ga abin da aka ce an ba da labarin mutanen da suka wuce, an ba da labarin mutanen da za su zo, da muna da irin wannan littafi, lakunna ibadallahi al-mukhlasin, da mun zan bayin Allah waɗanda aka tsarkake, da mu za mu yi aikin da za mu zan tsarkakakku, za mu yi aikin da za mu fi waɗancan. Haka suka kasance suna yi. Amma da aka aiko musu manzo fa, fa kafaru bihi, sai suka kafirce mai, suka busulce mai, fa sawfa ya'lamuna, Allah ya ce da sannu za su sani. Baka da yana da sauki mutum ya cika baki ya ce inda ni aka ba irin dukiyar wane, inda ni aka ba irin mukamin wane, inda ni aka ba irin ilimin wane, inda ni aka ba irin karɓuwar wane, wata sai an jarabta shi sai ga ashe ba haka ba ne. Yanzu mutanen Makka mi suke faɗi, da mu an ka ba kafin zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, da mu an ka ba irin ambato irin na mutanen farko, la kunna ibadallahi al-mukhlasin, da mun kasance bayan Allah waɗanda za a tsarkakewa, da za mu bi Allah. Yau a ce mu adda manzo, yau a ce mu adda littafi, sai Allah da ya tashi sai ya aiko musu manzo wanda ya fi manzon da mutanen da an Madina lokacin suke alfahari da shi. Littafi wanda ya fi littafin da Yahudawa ke alfahari da shi, amma ne ya ɗaƙi ba, fakafaru, sai suka kafirce mu wannan littafin. Allah ya ce fakafaru bihi fasawfa ya'lamun, suka kafirce mu wannan littafin, da sannu za su sani, da sannu za su ɗanɗana kuɗarsu. Sai Allah ya ci gaba da bamu labari, ya ce
walaƙad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون.
سألنا شيء ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين حقيقة كلمة متارجاية قبائم منزلني cewa la'aglibanna ana wa rusuli, Allah ya ce lalle zan samu nasara ni da manzanni na, daga na gaya musu haka. Haka Allah ya ga ya tabbatar ma manzanni cewa fa su za su nasara, shine wala kad sabaqat kalimatuna li ibadina al mursalin, hakika kalimar mu ta riga ya gabayin mu manzanni, innahum lahumul mansurun, lalle su ne waɗanda za su samu nasara. Haka ana bugawa tsakanin kafirai da musulmi, tsakanin annabawa da manzanni da waɗanda aka aiko su gare su. Wata ran ayuwar gada, wata ran ma su samu nasara, amma ƙarshe dai to muminai manzanni su Allah ya zaɓa, su Allah zai ba nasara. duk da akwai manzannin da aka aiko aka kashe su, to amma dai ƙarshen lamari sun samu nasara, ya an je ranar tashi alƙiyama, in an je aljanna, in an je inda waɗancan za su cidiyata su ce da sun sani da sun yi biyayya ga waɗannan manzanni. Don haka Allah ya ce kalimar mu ta rigaya ga bayinmu manzanni, innahum lahumul mansurun, lalle su ne waɗanda za a nakartar suwa. Don shi Annabi sallallahu alaihi wasallam da mushrikan Makka suka je suka ce ya Rasulullahi, da mu'minai a Makka suka je suka ce ya Rasulullahi, ayi muna addu'a ga abin da muke ciki na wahala na bala'i. Sai ya ce ku yi haƙuri, waɗanda a gabanin ku an kasancewa ana zuwa da ɗayansu, a tsaga shi da zartu, a raba shi biyu, amma kuma wannan bai kauda shi daga tsayawa ga tauhidin Allah ba. Ya ce lalle Allah zai cika wannan al'amarin sai mutum ya tafi daga Sana'a zuwa Yaman, ba abin da yake jin tsoro sai Allah, da kuma daga Makka zuwa Sana'a da ke cikin Yaman ba ya tsoron komai sai Allah, da kuma kura ko kuma kyarkeci akan dabbobi ne. Wata Allah zai cika wannan al'amarin, zai tabbatar da wannan al'amarin, musulunci zai samu galaba, zai samu nasara, da za a zamar da zaman lafiya da ku daga addinin ku nan kuna jin tsoro cikin Makka za ku kai, za ku yi tafiya zuwa Yaman, za ku yi tafiya zuwa garuruwa da yawa, za ku samu zaman lafiya da kwanciyar hankali, domin Allah ya tabbatar da cewa shi ke da nasara, shi da manzannin shi shine innahum lahumul mansurun, lalle su ne waɗanda Allah zai ba nasara. Ko yanzu aka fafata tsakanin gaskiya da ƙarya, ba dole bane sai gaskiya ta yi kaye nan take, amma dai ƙarshen lamari to gaskiya ita za ta rinjaye. Haka zai yi a fafata tsakanin ƙarya da gaskiya yau, sai ya kasance cewa ƙarya ta yi nasara yau, ko kuma mai ƙarya an ba shi an ce shi ya ci a kotu, ko shi adda 'yan sanda, ko shi adda kuɗi, ko shi adda jama'a, sai ya ga yawa wanda adda gaskiya dariya, ba haka lamari yake ba. A kwana a tashi gaskiya za ta yi halinta. Allah ya ce innahum lahumul mansurun, lalle su manzanninmu mun tabbatar musu su za su nasara. Wa inna jundana lahumul ghalibun, kuma rundunoninmu na waɗanda manzanni ke zuwa da su wurin yaƙi, rundunoninmu na mala'iku da suke zuwa su taimaki mu'mine wajen yaƙi, lalle su ka samun galaba, su ka samun nasara.
Fatawalla anhum hatta hin وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين.
طيب سألنا كيف تولى عنهم حتى حين دان جويا كباسو دان لوكتي جويا دقري سزوا واني لوكتي ba kai naka kai musu wa'azi, kai musu gargadi, ka karanta musu ayoyi, an nuna musu ayoyi, don haka yanzu fatawalla anhum, juya ka basu. Wannan bai na cika abin da ke tabbatar da wannan sura suran Makka ce. Suran Makka ake cewa a kau da kai, fa'arif anhum fatawalla anhum, bi ka ji wannan a kau da kai daga gare su, domin suran Makka musulmi ba su da galaba, musulmi ba su da nasara. Don shi waɗannan ayoyin duk da daga baya an saukar da ayoyin jihadi, amma ba shahe su suka yi ba, sai aka bar su nan. Wani lokaci duk lokacin da musulmi ba su da ƙarfi a gari sai su yi amfani da ayoyin Makka, lokacin da musulunci yake da ƙarfi sai ya yi amfani da ayoyin Madina. Haka a Makka ne yake cewa fatawalla anhum, juya ka ba da kai, fa'arif anhum, kau da kai daga gare su, fa'afu anhum, ka yafe musu, ka kau da kai. Saboda me? Saboda musulunci bai da ƙarfi. Don haka duk lokacin da musulmi suka samu inda ba su da ƙarfi sai su yi wa'azi, su yi kira zuwa ga addini, su kau da kai ko an yi saƙon Allah ko an yi ba daidai ba, saboda ba gwamnatin musulunci ba ce. In gwamnatin musulunci ta zo, musulmi har da ƙarfi, sai su ce to yanzu ko a yi musulunci ko a ba da jizya, mu za mu kawo zaman lafiya, mu za mu kawo tsaro, mu za mu kawo duk abin da ake buƙata. To ko a yi addinin Allah, a ci waɗannan abubuwa a ɓagas, ko kuma a ci addinin Allah sai an ba mu jizya. Jizya wadda ita za ta kare jinainku da dukiyoyinku, da su za mu amfani. Shi musulmi yana da dukiya, za mu ashi zakka, shi kuma wanda ba musulmi ba sai ya bada jizya. Haka Allah ce fatawalla anhu, an fita batun su, juya baya, ka ba su baya. Hatta hin, zuwa wani lokaci idan aka yi hijira aka koma Madina, musulunci ya samu ƙarfi, to za a zo har Makka, za a buɗe ta. Don haka maganar juya a ba su baya wani lokacin bai taso ba. Wa absirhum fa sawfa yusirun, ka nuna musu za su gane, ka jira su za su fahimta shine ka jira su in ka jira su na lokaci za su biyo ka da ƙarfi sai Allah ce afa bi azabina yasajilun ka kanta ce yanzu azaban mu ne suke wa gaggawa suna ce akwai kasan musu azaba in gaskiya kake ka zo da azaba sai Allah ce fa idan nazala bi sahatihim idan wannan azaba ta sauka a farfajiyar su fa sa'a sawabul munzarin ce da safiyar wa'anda ake wa gargadi ba su ji ba wata Allah yana istidraji Allah yana kalaliya Allah yana kalala yana jan mutane Allah yana wa mutane tsarmin ragullayya awa mutane talala in an ce ku bi ba nan take aka saukar da azaba ba a'a ana jira dan lokaci in ba ku yi ba sannan azaba ta zo don haka wannan hadisin da aka ji daga Khaybar kuma da mun karanta shi anan cikin sahih muslim haka yana cikin musnad imam ahmad imam ahmad yace haddathana rawhun qala haddathana sa'id bin abi aruba an qatada an anas bin malik wa an abi talha radiyallahu anhu qala lamma sabbaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaybar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sauko khaybar wa kad akhadhu masahiyahu sun dauki kayan gonar su za su je mutanen dabino ne wagadau ila qurufihim sun tafi zuwa ga shukokin su na dabino wa ardihim da gonakin su falamma ra'un nabiyya lokacin da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam nakasu mudbirina sai suka soke kai suka dawo da baya fa qala nabiyullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahu akbar Allahu akbar sai karanta wannan aya yace inna idza nazalna bi sahati qaumin mu in mun sauka a farfajiyar mutane fa sa'a sabahul munzarina ce da safiya wa'anda aka gargadi ba mu ta gargadin ku mutanen Khaybar ayi muku hakuri wata ba nan take da an ce ku yi ba azaba ke zuwa an ce ku yi ba ku yi ba an ce ku yi ba ku yi ba mun yi ta biya ku ba ku yi ba to yau ga Allah ya kawo mu a garin ku yau babu matsayira yau babu mafaka sai Allah ya ce mai
wata walla anhum hatta hin wa absir fa sawfa yubsirun سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
هذا سورة كما إذا مكفى إتاروك دفرك الله دقى نقائص دقى وسوء دقى وسفو فيو أنه بسكنشن كيشبا لك أبو بيضا متاشي وتولى عنه متاهيد زواك أشن سورة سبودة يوم منا دنيمن تيمكم مرايو wannan cin da zuwa ka tsaisan saboda mu fara neman taimakon marayu abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin zuciyar mu yau muka ce za mu fara neman taimakon marayu ko so jiya da muka faɗi account number nan wasu sun yi turowa an samu wajen 200 da wani abu don haka suna nan cikin account yau za a ci gaba da nema za a nema nan za mu ji abinda aka samu kuma za mu saki account number insha Allah za mu ci gaba da tara zuwa 20 ga wata abinda muka tara kuma insha Allah za a ba wa yannin marayu Allah tabaraka wa taala ya sa ai saboda shi Allah ya sa mu samu fiye da abinda muka saba samu shekarun da suka wuce kuma Allah ya ba duk wanda ya bai Allah ya saka mai da alkhairi kuma Allah ya ba da ikhlasi wajen bai kuma Allah ya sa abinda aka bai ya amfani wa yannin marayu don haka lokacin da muke aje kai tambaya sai kasance ana yawo da wannan akwatin ana neman wannan taimako bismillah
to kahin kana tambayi an tsara cewa duk wanda ya je neman taimako ya zama yana da tak sai din shi Allah ba taimako ya zama sai da tak ka aba wanda bai da tak wata boye Allah ta aiko taimakon marayu ne radu 10 tana neman asar cikin addu'a Allah ya biya mata kwatsuci ta na alheri Allah ta gaskiya to mai tambaya ta farko yana cewa mallan mutum ne yayi wasa da iyalinsa har ta yi mazi amma ba mani bace shin ko wannan yana wajabtar mata da wanka
fitan mazi bai wajabtar da wanka bai kare azumi amma yana kare alwala in ana azumi bai kamata a yi wasa da take kai ga fitan mazi ba domin kada ta wuce zuwa ga abin da ya fi shi girma sai azumi ya kare amma dai fitan mazi bai wajabtar da wanka yana wajabtar da alwala hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim daga Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yace shi mutum yake mai yawan fidda maziyi sai tsammanin fitar da maziyi yana sa ayi wanka sai ya dinga wanka har sai da baine ya tsage sai ya aika mai idadar ne aso da tambayoyi Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi yana auyen ya Annabi sallallahu alaihi wasallam jin kunya ya mai irin wannan tambayoyi ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi yace a iyaka ya wanki inda maziyin ya fice alwala zaka fitar da maziyi bai sa wanka kamar da wannan hadisi yake nuna bai wacce wanka wallahi ta'ala
na sai mai tambaya ta biyu na tambaya shi kuma akan shi ma magana ta iyali ta cewa ya sadu iyalinsa bayan kawai sadu da iyalin sai jinin al'ada ya zo amma bai san da zuwan jinin al'ada ba kuma ya zo ne yana cikin saduwa da iyalinsa shin ko akwai laifi akwai zunubi akan haka
babu laifi idan lokacin da ya bai san akwai jinin ba ko kuma babu jinin lokacin da ya fara babu laifi wallahi ta'ala
wannan yana cewa malam mutane da suke cewa Allah ka ba mu kai ya bashe mu ko haka na halarta
ban sani addu'a ya kamata lafazin ce kasance da wakili ko bai kamata lafazin ce kasance da wasa ba da istizai amma wannan lafazin yana halarta bai halarta ban sani wallahi
na'am wannan ce a shekarar da ta wuce nayi ma doctor tambaya game da yin mafarki ina azumi kuma da rana kamin doctor ya bani ansa sai ya roƙa min Allah ya hore min abin da zan yi aure yace to alhamdulillah ina cewa da ton Allah subhanahu wataala ya karbi addu'an malam saboda a halin yanzu an sami rana bayan sallah insha Allah bayan haka to Allah doctor ina neman ka kasance cikin waliyan da za su karba auren yace zai kawo invitation bayan sallah yana godiya da addu'ar da kai mai kuma Allah ya karba
to masha Allah yadda ni zan cikin waliyan da nake ina kashi ba na karbi a ga wancan sajabu ma baya da kyawu ga addu'a a sajabu ka saje jahiliyya ce wa kahanati ha na Allah ka ba mu kakka bashe mu saboda me saboda irin wannan yana sa sai ya kasance abinda ake kasadi shi ne a burge mutane da magana ko magana ta yi dadi to ko addu'a larabci ana ta yin haka kuma duk babu kyawu kasadi ga addu'a shi ne a yi tabarru'i a karkasar da kai ka koma ga Allah a roƙi Allah don shi mai addu'a ba sai ya kula da ka'idodin nahwu ba ba sai ya kula da ka'idodin larabci ba sai ya tsaya kula da rufu'a da fataha da khabda ba duk sai ya kula da wannan ba abinda ke su zuciya take kare ga Allah ya tabarru'i ya karkasar da kai da ka Allah ta ba mu kakkaba shi mafi yawa ba zai yi amfani addu'a ba ne kai da cewa har yanzu ina na akan cewa ban san hukuncin lafazin ba sai dai ban bada ku shawara ya yi amfani ya yi wannan kai da za a samu rana muna roƙo Allah ya sa albarka Allah ya tabbatar Allah ya sa ayi aure kuma in ina nan insha Allah zan tafi duk wanda ya gaya sallar duha ta ina nan ina tafiya in ban nan ne babu yadda zan yi wasu mutane suna ganin laifi na in ban tafi da durar subha ban gari to kaga in ban gari babu yadda zan yi amma dai ina gari duk wanda ya gaya cinta shi ina tafiya zaka in aka tashi ka biyo ta hannu Malam Hassan ka ga yana kai ne wanda ka aika invitation insha Allah zan tafi wallahi ta'ala
wannan ce Allah ya dace yana neman an samu wannan tambayar saboda yana cikin damuwa kasancewar tana da alaka da imani yace ya kasance duk yayi wani aikin alheri ko yayi wata sadaka ko kyauta sai ya ringa jin dadi a rayuwa ta kuma idan yayi wani aikin alheri aka yaba masa sai ya ringa jin dadi idan ya ba mutum kyauta ko sadaka ya ji dadi shi ma sai ya ji dadi idan kuma ya ba mutum kyauta ko sadaka bai yi godiya ba sai ya ji ran shi ya baci yace ro Allah wannan yana cikin riya kuma mallan da Allah ina neman a sa ni cikin addu'a Allah ya ƙara min ikhlasi
na farko bai cikin riya dukkanin su ko ka bashi in ya gode maka ji dadi ko in bai gode maka ba ka ji babu dadi duk bai cikin riya amma dai yana rage lada ne innama nu'minu li wajhi llahi la nu'minu minkum jazaa'an wa la shukura ba don ku gode muka ba so musamman in bai hana ma gobe ka bashi ba ka bashi bai yi godiya ba jibi da ka tashi bai sai ka koma bashi baka cewa tunda bai yi godiya ba in ka ki bashi don bai yi godiya ba lokacin yake shigowa ka bashi ne domin ya yi godiya amma ka bashi bai yi godiya ba ka ba ka ji babu dadi kowa yana son a gode mai Allah in ya bamu yana son mu gode mai haka kowa yana so a gode mai haka ka basuwa a gode ma ka ji dadi da an gode ma tare da kai ba don a gode ka bai ba amma an gode ka ji dadi ba laifi bane kai ba don a yaba kai ba amma an yaba ka ji dadi ba laifi bane an tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam mutun ne yake yin aiki a yayi sai a yaba da shi ina cikin riya yace tilka ajil bushran mu'min wannan bushara ce ta mu'mini ta lahira Allah ya gaggauto mai da ita Baka in kabba mutun sadaka ko kabba mutun kyauta ko kabba mutun tufafi kaga yasa ka ji dadi to wannan bai rage ba komai na ladarka wannan ba riya bace in kabba mutun abu baka ga yayi amfani da shi ba kabba mutun abu bai ma godiya ba kajiran ka ya tafi ba riya kai ba sai dai inda kai ta mutun da ka bashi ka kai ta mutun ne ko ya gode ko bai gode ba dai ya fi lada amma in ka tsiko ba bashi akan bai gode ba rannan to wanne na nuna ka bashi bai godiya ne amma wanda ka basuwa don Allah ba ko kai godiya ko bai godiya ba amma mutun bai iya mallakar bacin rai da jin dadin rai ne zaka ka ba mutun yayi ma godiya ka ji dadi zaka iya mallakar wannan ka ji baka ji dadi ba zaka ji ka ji ka ji dadi ka ba mutun bai ma godiya ba ka ji baka ji dadi zaka iya mallakar wannan amma kana iya mallakar gobe ka bashi ko kake bashi zaka in ka ki bashi gobe to wannan kai kana iya mallaka sai kana iya tsarufi ne wannan kai laifi wallahi ta'ala
wannan mace ce tace mallan idan mace tana sallah na san ya wajaba ta bude fuskar ta to mallan ga wanda take saka niqabi idan a wurin sallah in bude yake a gefen titi tana tsoron wani ya ga fuskar ta idan ta bude ko akwai laifi ko idan ta sallah da niqabi me yafi
in ta sallah da niqabi kaji babu laifi shi fi zama daidai mace ba ta sallah da niqabi ba ta aikin hajji da niqabi to amma in akwai maza wurin to tana sa niqabi nan Aisha radiyallahu anha tace mun kasance wurin aikin haji idan muka kusanto maza sai mu saukar da niqabin mu rufe fuskar mu mu saukar da hijab mu saka niqabin mu rufe fuska don haka idan mace za ta yi sallah cikin inda maza suke tana sa niqabi amma za ta yi sallah ita dai cikin ɗakin ta in za ta yi sallah wajen masallacin mata dai mata dai ne a wurin ko gefen mata dai ne ba a sallah da niqabi sai in ana jin tsoron inda maza ka wucewa ko kuma an ga mazan ko ana tare da su a waje daya wannan ko haji ko sallah sai a sa niqabi wallahi ta'ala
wanda ce malami ne hukunci wanda yayi ma gemun sa dayin baki
akwai sabanin malamai game da dayin da baki shi dayin da inda ba baki ba ana yi annabi sallallahu lokacin da yaje aikin haji lokacin da yaje aikin haji sai ya haɗu da sayyidina Abubakar sai sayyidina Abubakar su sai sayyidina Abubakar suka je aikin haji mahaifin sayyidina Abubakar da ma musulmi ne amma bai yi hijira ba zuwa Madina saboda bai saboda tsoho ne don haka sai sayyidina Abubakar sai ya kawo shi duk fuska ce furfura ce fari fat sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta hallata ratu mushaykh fana atiyahu halla gayyartum hadal bayad wa jannatum musawada sai da bace da kun ba wannan bacci mu zo mu gaishe saboda shekaru nai da ba kawo shi shi yazo ya gaishe mu ba sai da bace da dai kun canza wannan fare kun ne santar da shi baki wato ba a bari kohura fari fat a canza ta amma kuma sai annabi ce da kun nisantar da ita baki kun kamar da mun karanta a cikin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana rine kohura tai amma yana nuhi rine ta da lalle ne zaka ana rine ni kuwa da lalle shi yafi inganci kuma shi ya tabbata kuma shi ne babu sabani amma rinewa da wani abu baki to yana gittawa ga sabanin malamai kauli mafi inganci kuma babu kyawu wallahi ta'ala
na'am wannan ce malam da gaske ne sallan mai hulla ta fi kammala akan wanda yayi sallah ba tare hulla ba
wannan hadisi ne da bai inganta ba hadisi ne mawdu'i ma kuma akan shi wa kusan masu da'ifun jiddan akan shi wanda ke akan mazhabar Abu Hanifa suke cewa sallah da hulla ta fi sallah ba hulla so 70 don shi in ka je masallatai na ɗan mazhabar Abu Hanifa zaka ga ana kawo kwando kwando na hulla in ka shiga duk kofar da ka shiga zaka ga kwando babba zaka shi cike da hulluna kawai in ka zo ka doka ka sa kai sallah in ka kaje ka aje ka aje yana nan da yawa duk in ka je Dubai zaka gani in ka je America in ka je Ingila in ka je duk kasashen da mutanen India da Pakistan da Afghanistan suka tafi suka yi zama a wajajen in ka je masallacin wannan community din zaka ga kwando gudan babba a kowane masallaci cike da hulla mutum kawai ka san hulluna fi sabilillah ya zo ya aza sai mutum ya sa ya yi sallah da su domin sallah ta fi lada da wula ba gaskiya ba ne wannan bai inganta ba wallahu ta'ala
wannan ya ce malam akwai wani bawan Allah a unguwarmu kullum bayan sallah asuba yake yin rakata al-fajr ya ce saboda bai samun zuwa cikin lokaci ya ji wani malami na cewa ana iya ranka rakata al-fajr bayan suba amma kada a mayar da shi kullun kullun to malam hakan ne ko kuma mutumin da ya mai da shi kullun kullun babu ne yace ina so in wa mutumin nasiha amma ina so abin da inganta da zan fuskanta shi akan sa
abin da ya inganta shi ne ba a mai sheta bayan sallar asuba yana halatta a yi ta in an mance radda aka mance ta a yi ta bayan sallar asuba bai taba tabbata annabi ya taba mance ta yi ta bayan sallar asuba ba bai taba ba amma ya ga wani ya tashi cikin masallaci hadisi na sunni abi dawuda bayan gama sallar asuba ya tashi raka'a biyu annabi ya ce mai asubu arba'a sallar asuba ta kuma raka'a hudu sai ya ce mai ya rasulullah ban samu sallah ba ban samu ta kahin sallar asuba ba sai ni ce yanzu annabi ya tabbatar da shi akan haka amma mai sheta kullun nan ake kullun haka ake yi ba daidai bane don ka yana da kyau ka gaya mai cewa ba daidai bane kai ya mishi ta kullun bayan sallar asuba yake yi wallahu ta'ala a taimakon da aka nema ne yanzu an samu naira 151,800 Allah ya saka maka kowa da alkhairi subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk number account fadi mu ji fadi 0